Sashen Hassan muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Rido amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalul da kuma niyyar mu da arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma ci kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma biyuwar hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litini 6 ga watan Agusta. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku da abin da ke taskar mu ga kanan labaran.
Girgizar kasa a tsibirin Lombok na kasar Indonesia ta kashe akalla mutane 82 jiya Lahadi. Akalla mutane 29 sun mutu a Somalia a sakamakon barkewar tsunami. A nan Amurka kuma ta zumar ba sabon ba a birnin Chicago jihar Illinois ta haddasa harba akalla mutane 34 fiye daga cikinsu sun mutu.
To kanin labaran kenan, bayan labaran duniya za a ji cewa yau fa take jajibarin kammala makon jaddada muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa.
Ana su yaro daga an aike shi awa ta farko in ta yawa ya zamanto abin da zai fara sha shine nonon uwa.
Za kuma aji cewa mutanen yankin kudancin Borno sun yi kiran da su ma a ba su dana kuma kamar kowace ranar Litini Sarfilu Hashin Gumal na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya.
Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Akalla mutane 82 sun mutu a sakamakon girgizar kasa mai karfin gaske da ta auku a tsibirin Lombok na kasar Indonesia jiya Lahadi. Girgizar ta sa hukumomi suka yi gargadi na wani dan gajeren lokaci akan yiwuwar samun igiyar ruwa, al'amarin da ya sa mazauna tsibirin da 'yan yawon bude ido suka harce zuwa tituna. Ana fargabar adadin waɗanda girgizar ta halaka zai karu. Ɗaruruwan mutane ne suka jikkata, dubban gidaje suka ladace, kamar yadda hukumar agajin gaggawa ta kasar ta faɗa cikin wata sanarwar da ta fitar. Hukumar nazarin yanayi ta Amurka ta ce girgizar kasar ta kai ƙarfin maki 7 kuma ta afku ne a kimanin kilomita 10.5 a arewacin tsibirin Lombok. Haka kuma an ji ɗuriyarta ko kuma hoshinta a tsibirin Bali da Sumbawa da kuma wasu yankunan gabashin Yaba. Jami'ai da shaidun gani da ido sun ce girgizar kasar ta katse wutar lantarki a wasu yankunan birnin da dama kuma an kwashe majinyata daga babbar asibitin yankin. Sojojin kasar Ethiopia sun mamaye manyan hanyoyi da gine-ginen gwamnati da kuma filin saukar jiragen sama a yankin gabashin Somalia bayan tarzomar da ta barke a babban birni ta zama sanadin mutuwar akalla mutane 29. A ranar Juma'a fada ya barke bayan kila sabanin da aka samu tsakanin kananan hukumomi da gwamnatin tsakiya ba dai tantance abin da ya haddasa tarzomar ba. Wani babban jami'in soja da ke tare da jam'iyyar People's Democracy ta yankin Somalia mai suna Hadar Abdi Ismail ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojojin tarayya ne ke da alhakin kashe mutanen. Ya ɗora laifin ɓarkewar tarzoma akan abin da ya kira nuna fushi akan kutsawar sojoji ɗauke da makamai ba bisa ƙa'ida ba a cikin birnin. Ismail ya ce an auna unguwannin waɗanda ba 'yan asalin Somalia ba, aka yi sace-sace a cikin shaguna, aka ƙona gine-gine har da aƙalla coci guda ɗaya. Kwanan nan gwamnatin Somalia ta zargi jami'an yankunan ƙasar da laifin keta 'yancin bil'adama. 'Yan sandan birnin Chicago na Amurka sun ce ba za a fi ƙarfinsu ba bayan tarzomar ba sabon ba da aka yi a ƙarshen mako da ta haddasa harba aƙalla mutane 34 cikin ƙasa da sa'o'i 24. Biyar daga cikin waɗanda aka harbe sun mutu ciki har da wata budurwa 'yar shekara 17 da haihuwa da aka harba a fuska. Wani ɗan sanda ya faɗa wa jaridar Chicago Sun-Times cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da ya taɓa gani. Ana zaman zulumi kuma kila tarzoma ta ƙara muni. jami'in na 'yan sanda ya ce ya ji mutane suna magana ta wayoyinsu ta hannu suna shirin kai hare-haren ramuwar gayya kuma suna kira ga wasu mutanen su ma su dauki matakin kai hare-haren na ramuwar gayya a makon jiya daruruwan masu zanga-zanga suka tare wani babban titi a birnin Chicago domin nuna rashin amincewa su ga tarzoma da suke da alaka da mallakar bindiga suka buƙaci magajin garin Fan Emmanuel da yayi murabus har yanzu magajin garin bai ce uffan game da tarzomar ta ƙarshen mako ba to amma ya buƙaci a dauki ƙarin matakan daƙile yawan mallakar bindiga ba ma a birnin Chicago kadai ba har ma a dukkan jihar Illinois a bana kurun an kashe fiye da mutane 300 a birnin Chicago fiye da kowane birni a nan Amurka a halin da ake ciki kuma wutar daji da take ci a jihar California ta halaka mutum na 7 wacce take bannan kilomita 600 daga arewa maso gabashin birnin San Francisco yayin da tagwayen wutar dajin ta kara bazuwa lamarin da ya tilastawa ɗaruruwan mutane barin yankin to waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC jiya Lahadi bangarorin kasar Sudan ta kudu suka sanya hannu akan wata yarjejeniyar samun zaman lafiya a yunkurin baya-bayan da na kawo ƙarshen yakin basasa shekaru 5 da ya kashe dubban mutane kuma ya sa miliyoyin mutane rasa matsuguninsu kamfanin dillancin labaran kasar da ake wa kira suna a takaice ya ba da labarin cewa shugaba Salva Kiir da tsohon mataimakinsa shugaban ƴan tawaye Riek Machar suka su ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar wani bangaren yarjejeniyar ya tanadi shugaba Kiir ya ci gaba da zama shugaban ƙasa kuma Machar ya koma ƙasar a zaman mataimakin shugaban ƙasa na farko cikin mataimakan shugaban ƙasa guda 5 ga ayi watanni 8 a zaman watannin kafa sashen mulki na wucin gadi bayan haka kuma za a tsawaita mulkin wucin gadin na tsawon wasu shekaru 3 Majalisar ministoci za ta kunshi ministoci 20 daga jam'iyyar shugaba Kiir, 9 daga bangaren Riek Machar, sannan 6 kuma daga sauran bangarorin kasar. Wannan shine yunkuri na baya-bayan nan na kulle yarjejeniyar samun zaman lafiya da tsagaita wuta ta lokacin da yaki ya barke a shekara ta 2013. A ranar Asabar da daddare aka kaiwa motar da ke dauke da jakadiyar Amurka a kasar Bangladesh Masia Banikat hari a birnin Dhaka a lokacin da take barin wurin liyafacin abincin dare na bankwana da aka yi wa shugaban wata kungiya mai zamarin kanta. Sanarwa da ofishin jakadancin Amurka a birnin Dhaka ya gabatar na cewa tawagar wasu maza dauke da makamai wasunsu akan babura ne suka kaiwa motar jakadiyar hari a yankin Mohadipur jakadiyar da masu tsaron lafiyar ta san tsira ba tare da jin rauni ba a wani labarin kuma kasar Saudi Arabia ta ba da sanarwa a yau Litinin cewa za ta kori jakadan kasar Canada ta kuma janye jakadanta a kasar Canada a yayin da ta dakatar da duk wata mu'amala da kasar Canada akan abin da ta kira shishigi ko kuma katsalanda da Canada ta yake yi cikin harkokin cikin gidanta.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji yau take jajibirin kammala makon jaddada muhimmancin shayar da ƴaƴa nonon uwa saboda muhimmancin wannan batun sashen Hausa ke gabatar da wannan rahoto daga wakilin Ayamai Salamu Muna Barma
masana sun sanar cewa shayar da jarirai nonon uwa zalla daga ranar haihuwa zuwa watanni 6 a duniya wata hanya ce da ke kare yara daga kamuwa da cututtuka dalili kenan da hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka ware kwanaki 7 a farkon watan Agustan kowace shekara domin faɗakarwa kamar yadda shugaban asibitin haikuwa maternity yantala da ke yamai Dr. Mamman Sani ke karin bayani akai
ana su yaro daga an aike shi awa ta farko in ta yawa ya zamanto abin da zai fara sha shine nonon uwa kamar akwai abin da ake cewa da kashin wannan yana da amfani wanda da turanci ake cewa colostrum saboda shi wannan kamar shi shine kamar vaccine yana da sinadarai da yawa wanda suke iya kare yaro dukkan cututtuka da yawa nonon uwa yana da sinadarai wanda suke sa yaro ya bunkasa wanda da turanci ake cewa vitamin da selenium kuma da har ma kuma kasashe irin namu inda ke da kwaizahi kwarai mutane suna jin tsoro in ba a ba yaro ruwa ba akai ba shi nono zalla yana iya samu matsala ta ishuwa don ka shi nono uwa yawanci duwa ne kenan wannan insha Allah babban matsala wata matsala kuma da ake gamuwa da ita kamar uwaye daga sun aiku yaro ka hin nonon yazo akwai matsala in ma babu a sa shi yar kadan tsotsa saboda kamar in yana tsotsar shi yana sa ya stimulate kashi ya taso nonon ya zubo da kyau musan in aka aiku matsala ta farko da muke gamuwa da ita a gidan likitoci wanda ita ma take sa har ana samun rosuwa ta uwa ita ce zubar da jini to in har yaro yana shan nono wannan yana sawa ka kawo nashi gudunmuwan jini ya tsaya don saboda wannan yana da amfani
rashin mutunta tsarin shayar da jarirai nonon uwa zalla har zuwa watanni 6 na farko wani babban kuskure ne da likitoci suka tabbatar da cewa yana jefa yaro cikin hadari saboda haka Dr. Mamman Sani ke gargadin iyaye
yanzu in na dau musanan dabino dabino in ka lura yanda ake bada shi kamar yanzu mata a baki za a sa a tamna sai a ce a zo ruwan za a ba yaro to saboda Allah shi bakin dan adam kun san shi kanshi cututtukan da suke cikin shi kuma yaro ya zo duniya shiga shi duniya da kwari bai mai awa 24 ba ko awanni bai da karhin jikin shi bai da karhin kariya don fasilaman yana iya infecte wannan abu ne na farko da ake gani
asusun UNICEF ya bayyana cewa yara 3 daga cikin 5 ne a duniya aka gano cewa ba sa samun sukunin shan nono zalla har zuwa watanni 6 na farkon zuwansu doron kasa a sanadiyar wasu dalilai da ake dangantawa da al'adun Afirka inda makusantan mai jego kan yi kane-kane da jariri a wani lokacin da ake bukatar ya tsotsi mama yayin da ta wani bangaren haikuwa ta hanyar fashi ke takaita cuɗanyar jarirai da iyayensu abin da ke hana masu samun nono a lokacin da ya dace Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
wanda haka yake kuma a gaida Suleiman yanzu kuma bari mu kada jihar Borno inda al'ummar kudancin jihar ke kiran da a rika yin karba-karba a jihar game da mukamai Haruna Mamman ko Haruna Dauda gare ka
mun kira wannan taron don mu shaida mutane cewa muna da forum called leadership summit din nan ba komai bane ba muna so mu sensitize mutanen mu cewa ya kamata fa kowa ya tashi to zanan tun zaben nan ya kamata mutanen mu na kudancin Borno su yi shiri su ma su fito su nemi gwamna ba wai su zauna kullum su ne deputy governor ba kuma kar su ji tsoro ina so mu shaida musu cewa mun yi magana da mutanen Borno central mun yi magana da mutanen Borno north suna da sympathy wato su ma sun gane cewa ya kamata fa yanzu abin ya dawo ta wajen kudancin Borno in ana neman zaman lafiya dole a nemi adalci adalci kuma ba za a samu adalci ba idan kullun an bar wasu mutane a baya
dan ka dai ganin cewa wannan abu ne na zabe wanda kusan kowa sai ya nuna kansa ko kuma ya nuna sha'awar fitowa har yanzu babu wannan kudancin Borno da ya nuna sha'awar sanan neman wannan kujera kamar kuna da wasu da suka nuna sha'awa ne amma aboye suke ne ko me yake faruwa
dole muna da su mana muna da su amma za su fito
kamar in ka duba zaga bisa tarihi misalan kudancin Borno kamar sun gamsu da kujerar mataimakin gwamna ba su cika damuwa da neman gwamna har da har yanzu ma ana ganin hotunan wasu daga kudancin Borno suna nuna sha'awar su na kasancewa mataimakin gwamna ba gwamna ba me ke faruwa ne haka ranka dade kuma cikuna neman kujera
gaskiya amma kar ka manta wanda suka tashi suna neman cewa su zo mataimakin gwamna mutane ne wanda ka duba yanayin su mana su wane ne ne wani irin aiki suka rike wani irin ilimi suke da shi wani irin experience suke da shi ka tambayi kanka za mu gaya maka cewa wannan ba abin da ke faruwa a da zai faru yanzu ba yanzu wani abu ne daban don ko mun so ko mun kifa wannan muna zamanin democracy ne
to kamar ba ku gabsu da yadda arewaci ko kuma Borno ta tsaya ke gudanar da mulkin bane yasa kuke so ku ɗan kudancin Borno ku karbi wannan mulki
a'a ba haka bane don kurin muna son mu ma mu dana domin me muna da abubuwa da ba a yi bada da zamu
wannan batu ne na kudi ana maganar siyasa ko zabe abu ne da ya shafi harkan kudi kamar kuna da waɗanda a shirye suke su kashe irin waɗanda wannan kudade dan neman wannan kuri'a wa wannan
jama'a. Kamanta, yes, a Nigeria akwai harkan kudi a siyasa, ko kaso ko kaki, amma mutane, muna da mutane da yawa wanda su ba siyasa ba neman gwamnati suke ba, amma suna sun amince da cewa za su taimaki kowa ma wane ne ya fito, su suna da kudi. So ba wai ko kuma kar kamanta ba kullun ne kudi ke aiki ba, lokacin da shugaban kasa na yanzu yana da kudi a hannun shi, ba mutane suka taimaka ba, haka mu ma insha Allah za mu samu mutane wanda ba da kudi, ba su da kudi a hannun su, amma suna da mutane da suke son su taimaka.
Kullun gare da karshe, kamar akwai wani jami'a kuke shirin fitar da dan takara ne, ganin cewa akwai jami'i da dama a yanzu haka a Najeriya.
Akwai jami'i da yawa, saboda kaga wannan yanzu ba zan iya gaya maka ga jami'iyar ba, dalilin me ai da na zan gaya maka, da ma zan gaya maka sunan mutanen da suke so, amma yanzu wannan lokacin yazo za ku sani.
Ko dashi na ce maka karshe, kamar shekaru nawa kenan ana mulkin demokradiya a Najeriya, wadda kuma dukkanin gwamnati ne fararen hula, ba wani dan kudancin Borno ya taba yi?
Ko shekara 16
ba dan kudancin Borno,
ba dan kudancin Borno da ya taba yi shekaru 16. Mutanen Borno Central sun yi gwamnati daban-daban guda uku, mutanen Borno North sun yi gwamnati daban-daban guda uku, mu ko sau daya ku samu.
Haka yake, an saurari hirar da aka yi da shugaban kungiyar al'ummar kudancin jihar Borno, Injiniya Ibrahim Usman, game da ƙorafin da suke kan cewa ya kamata a ba su masu dana game da mukamai, musamman ma na gwamnati da sauransu. A gaida Haruna, a shirinmu na hantsi za a ji cewa
mulki Allah ne yake bayarwa wanda ya ga dama, saboda haka canja shekan wani ko barin jam'iyyar wani, musamman shi matsayin shugaban kasa President Muhammad Buhari, a yadda ka sani da irin goyen bayan da yake a wajen talakawa, ba za ka ce zai shafi daman sanacin zabe ba, amma za a iya cewa a waɗansu jihohi wanda suka canja sheka suna da karfi, alal misali kaman a Kano, ba za ka ce canja shekan Kwankwaso ba zai tabo performance na jami'an ba, ko kuma a Kwara ce abin tafiyan shi Saraki ka ce a Kwara ba shi ba komai bane, wannan ba haka bane, amma ba zai kuma sa akan cewa APC za ta iya faɗi zaɓe a Kano ko a Kwara ba tukuna, sai abinda lokaci ya yi. Don kai ma ka gani yanzu kaman a Kwara da shi ya koma PDP, mutanen PDP gaba ɗaya har da chairman nasu wanda suke wurin da duk sun bari sun koma APC. To haka ne ake ta wani nan tafiya da dawa. Yanzu ma a nan majalisar dattawa akwai 'yan PDP da muna magana da su wanda suke so su dawo APC. Akwai diyawa kuma wanda suka tafi din ma suna so su sake dawa.
To sai a biyo mu ashirinmu na hantsi a ji cikakken rahoton. Yanzu kan bar mu koma gefe guda, Safilu Hashim Gumelle gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum. Ranar 14 ga watan Mayu wannan shekarar da muke ciki ne, muka fara kawo ku wani batun wani matashi mai suna Awal Aminu da aka tsara a kunya kai da manjagara har ta kai ga cewa ya samu mutuwar rabin jiki. Mahaifin wannan matashi mai suna Malam Aminu Inuwa da ke zauna a unguwar Dorei da ke cikin jihar Kano, wanda shi ne ya tuntuɓi wannan fili na ciki da gaskiya, bayan da ya zargi alƙalan da suka yi masa shari'a da yi masa walawala saboda cimma buƙatar abokin aikinsu wanda yake da alaƙa ta auratayya da yaron da ya buga wa ɗansa makami har ya nakasa shi. Wannan fili ya bibi wannan batu har zuwa ofishin babban alƙalin alƙalai na jihar Kano, inda idan masu raro na biyi, kakakin kotunan jihar Kano Baba Jibo Ibrahim ya alƙawarin ɗaukar mataki da tabbatar da ganin an biwa waɗannan mutane haƙƙinsu bisa kan tafarkin tsarin shari'a. A yau za mu ji halin da ake cikin gabakin shi Malam Aminu Inuwa. Suna Nasir Fil Hashim Gumelle.
Dai da kuku sai suka sa ni magana a radio don duniya ta ji. Na farko, ina son duniya ta sani irin wannan al'amura da suke tafiya na waɗanda aka zalunta. Na biyu kuma, su shugabannin alƙalai da sauransu wanda dole suke da ruwa da tsaki a wannan al'amari na harkar shari'a ƙasa, su san cewar ga abin da ake yi idan mutum yana da wani babba ko kuma wani ma'aikaci a kotu ko alƙalai ko makarantunsa, to zai iya tsaya masa ya danne wanda yake zalunta din a lalata shari'a. To alhamdulillah Allah ya tabbata mun da nasara a cikin wannan saboda dalilin wannan hira ne na gidan radio maganganu san fito a da ne ma akai ma a danne a musanta ma cewar yaron nan ma ya aikata abin nan. To kotu ta tabbatar da yaron nan ya aikata kuma ta yi shari'a.
Shugabannin alkalai da ma'aikatan kotuna sun ce ga matakin da suka dauka. Kai kana ganin mizanin sa kai yadda ka dinga shan wahalu sanadin wancan mutum da kake zargi cewa shi ne yake shiga ya fita akan al'amarna?
Wannan zai zama jan kunne, zai zama izina akan waɗanda suke da irin wannan zuciyar ta su danne wanda aka zalunta saboda sun ga suna da ƙarfi.
Kai ya duya a ciki tun daga wancan lokaci da muka tattauna da kai ya zuwa yanzu, tunda tashi kakakin kotunan Kano ya ce ya neme ka kuma kun gana da shi?
Mun gana da shi, kuma abin da ya rage a lokacin shi ne in je in samu human rights mu ci gaba da.
A misali da kuka je shi wurin Baba Jibo da ka je ka me ya ci da kai?
Baba Jibo abin da ya ce da ni kotunan nan duk da muka shiga sun tabbatar min da gaskiya ta bayan da nuna masa duda na shari'a da aka yi. To sai nuna min cewa to ai shikenan ma tunda abin ya zo da haka ga gaskiya duk ta fito. Na da mutanen su suka aisa danni maganan nan. To alhamdulillah Wajibu ya ce ni to guje a ci gaba da abu don ƙara ma za a shigar da ƙara. Domin social human rights akwai lawyer da suka bani.
To su ma kaman human rights ne mai ka ne?
Eh sai na same su. To na same su muka tattauna da su to.
Kai ka neme su ko kuma Ali suka ji maganar Karido ne suka neme ka?
To bi ce ta haɗu. Na neme su. Su kuma sun ji already abin da yake aukuwa. Saboda haka aka bani lawyer. To saboda al'amura na rayuwa ni mutum ne mai iyali, abubuwa sun min yawa, shi yasa har yanzu ba wani abu da ya taso, amma muna nan muna shirya sabuwar ƙara da zamu shigar. Muna shirya takardu da shi lawyer da aka bani akan abin da muke shike ne yanzu, domin ya riga na kasa min yaro. Yaro na nan a gida da bana zai gama FCE tun da shekara biyu kenan da wannan abun, inda da koyo sharan nan su ma yake yi, sai da ne ta wahala, sai da aka sa masa makashin roba a kansa. Amma da kullum yana shin su ma, kuma har yanzu tafiyar tasa ba ta da kyau, ba zai iya kuma amfani da hannun nasa da aka yi samu na kasawa. Shi kuma gashi bai rubutu da hagu ba, ga abokan satin da ya fara shiga aji akan sauran ta'adi gashin zabukan karatun nasa kwanan za su gama.
Don haka dai ana ci gaba da dauniya da shi kenan har yanzu.
Ci ake masu yanayin da kamar shekara ko shekara biyu za a duba kuma a ganin da canji da za a yi masa na magunguna a sake canza, amma kan ne da magani yanke masa. To kuma al'amarin gashi rayuwar ta kasance ina ta iyali, ina ta yara yan makaranta, ina kuma ta mara lafiya.
To yanzu kenan za a je a nemi haƙƙi na kan shi wannan lahani da aka yi wa ɗanka kenan, tunda misali kotu yanzu ta tabbatar da cewa ga wanda ya yi wa ɗanka wannan al'amari.
Wannan ne muna bin abun mu a hankali, domin kamar da na faɗa abubuwa sun manya, kuma shi ma lauyan nan ba case ina ni kaɗai bane a gabansa, akwai mutane da dama masu ko makamacin irin wannan abu da ya same ni ko kuma wasu abubuwan na daban. Saboda haka zai wuya ya haɗa abubuwa lokaci guda, domin taurabi ba ta taunu.
Za ka iya cewa akwai wani sakamako da za ka iya cewa sanadiyar magana da kai a ciki da gaskiya wato an samu wani sakamako da watakila kake tsammani ko kuma a'a?
Alhamdulillah ba karamin sakamako ka samu, domin ina samun addu'o'i daga wajen wasu ma ba su ma san ni ba, ba san su ba, suke neman lambar waya ta su bugo min, har daga kasar Ghana ma an bugo min, har daga Kamaru ma an bugo min, har daga Niger an bugo min, an bugo min daga kasar Togo akan an ji abin da ya samu wannan yaro kaza kaza, kuma nan cikin gida Najeriya haka jihohi nan ɗaya ɗaya ne da ba a bugo mu, saboda ni tsohon malamin makaranta ne, saboda haka mutane da yawa sun san ni ban ma san su, wasu kuma na san su sun san mun san juna da su. Saboda haka na ji daɗi da wannan maganar VOA ta buɗa ta tafasa ta abin da yake boye ya fito fili, duniya ta sani. Saboda haka ni wannan al'amarin ba abin da zan ji sai dan ce alhamdulillah VOA ta yi min komai, sai godiya. Ina mun babban al'amar abin da ake bukata da media, wancan gidan radio irin wannan ko talabijin, shine sako ya isa guraren da ya kamata ya isa to ni haka nake kallon sakamakon da na samu
da kana ganin misali ya isa ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki sakonka
kwarai kuwa saboda dubun ban taba san mutane ma suna sauraron gidan radio kamar haka ba domin yadda aka yi waya da yadda wayanda ma nan mun da ba duba tsofin abokai za su ga ni a hanya a sha abin da ya samu yaro kenan wasu ma sun san yaran ta yana jinjiri a sha abin da ya samu dan ka kenan ashe kaza kisa na tabbatar cewa to lallai media ba abin yarwa bane
kana da wani kira ne misali na musamman misali bangaren gwamnati ko bangaren masarauta da sauransu
kiran da nake da shi anan shine ina magana da babbar fata na cewar mahukunta masarauta da sauran su wanda suke da ruwa da tsaki ta al'amarin mun san suna yi saboda ni misali dai koda ba su ji ni ba dai na shaji a radio sun ji an yi kaza a waje kaza kuma musamman masarauta da kuma gidan gwamnati sai in ga an tashi wanda aka zalunta din an bi masa haƙin sa suna wannan kokarin babbar fata ta shine dan Allah dan Annabi su yi hakuri da jama'a domin su ne jama'a ne kuma jama'an nan nasu ne saboda haka sai su dau hakuri su rika duba din kuma su ci gaba da yin abin da suke domin to fatan da nake shine su ƙara hakuri duk wanda aka yi masa din su bi masa haƙin su
sauraro kun dai je da ta kasance kan wannan batu saboda haka wannan fili na mika godiyarsa ga ofishin alkalin alkalai na jihar Kano da kakakin kotunan jihar Kano Baba Jibo Ibrahim haka kuma muna mika jajanmu da addu'ar Allah ya baiwa shi wannan matashi da aka lahanta Awwal Aminu lafiya da kuma baiwa mahaifinsa Malam Aminu Inuwa ikon ci gaba da kula da lafiyar ɗansa yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari Mr. Fila Hashim Gumar ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin mu kasance lafiya
to dai sheka yanzu kuma ga jumai da labaran duniya amma fa a takeice
Akalla mutane 82 sun mutu a sakamakon girgizar kasa mai karfin gaske da ta auku a tsibirin Lombok na Indonesia jiya Lahadi girgizar ta sa hukumomi suka yi gargadi na wani dan gajeren lokaci akan yiwuwar samun igiyar ruwa al'amarin da ya sa mazauna tsibirin da kuma yan yawon bude ido suka hace zuwa tituna sojojin kasar Ethiopia sun mamaye manyan hanyoyi da gine-ginen gwamnati da kuma filin saukar jiragen sama a yankin gabashin Somalia bayan da tarzoma da ta barke ta zama sanadin mutuwar akalla mutane 29 a ranar Juma'a fada ya barke bayan kila sabanin da aka samu tsakanin kananan hukumomi da kuma gwamnatin tsakiya yan sanda a birnin Chicago na Amurka sun ce ba za a fi karfin su ba bayan tarzoman ba sabon ba da aka yi a ƙarshen mako da ta haddasa harba a kallon mutane 34 cikin kasa da sa'o'i 24 a birnin biyar daga cikin waɗanda aka harbe sun mutu ciki har da wata budurwa 'yar shekara 17 da haihuwa da aka harba a fuska wani ɗan sanda ya faɗa wa jaridar Chicago Times cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da ya taɓa gani ana zaman zulumi kuma kila tarzoman ta kara muni. Jiya Lahadi bangarorin ƙasar Sudan ta kudu suka sanya hannu akan wata yarjejeniyar samun zaman lafiya a yunkurin bayan nan na kawo ƙarshen yakin basasa shekaru 5 da ya kashe dubban mutane da kuma sa miliyoyin mutane rasa matsugunansu.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Jummai Abida ta karanto wani labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin John Ellison ni Ibrahim Kalma Sigi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
Afrique, le monde aujourd'hui.